muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia kai tsaye a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da Niya. Sai kuma tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da kuma faifayen bidiyo a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau litinin na talata 15 ga watan oktoba na shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harandane tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu amma kamun musanduma bari mu fara da kanin labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiya da ta daina kai hare-hare a arewacin Syria tare da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiya. Tsohuwar mai bayawa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da Turai Fiona Hill ta shaida a jiya Litinin cewa tana matukar nuna adawa da koran tsohon jakadiyar Ukraine Maria Yovanovitch. Sannan kuma dubban masu zanga-zanga a yankin Catalonia sun hau kan tituna ta da rufe filin jirgin saman Barcelona a jiya Litinin bayan da kotun kolin Spain ta yanke wa shugabannin ƴan aware hukunci.
To kanin labaran kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Idan kuma muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewar masana suna korafe-korafe dangane da yadda ake gudanar da gwamnatin Muhammadu Buhari musamman idan aka duba magana da ta shafi tallafin man fetur wanda ake kira subsidy.
Eto wannan jawabi ne da gwamnati za ta samar amma mu a tunanin mu inda aka fara ba da tallafin man fetur
ana kuma ci gaba da wayar da kan jama'a musamman akan mahimmancin katin zabe na zamani a jamhuriyar Niger.
Wannan mahawara ta tattauna sosai ta bada haske bisa kai ga yadda ake wannan tsare-tsare na abin zabe a wannan karin na farko.
To daga bisani kuma za ku ji sauraron rahotanni da muke dauke da su kuma muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Mustafa Nasiru Batsari zai shigo don ya gabatar muna amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni DJ Gareki.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiya da ta daina kai hare-hare a arewacin Syria tare da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiya yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa wato Mike Pence zuwa kasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan korafe-korafen da aka rike yi cikin makon tun da fadar shugaban kasa ta White House ta sanar cewa Turkiya na ci gaba da shirye-shirye da ta dade tana yi na kokarin kafa tudun mun tsira kan iyakarta don shawo kan hare-haren mayakan Kurdawa da ke samun goyen bayan Amurka wanda kuma ake zargin su da ta'addanci. Mamayar da Turkiya ta yi ya sanya dakarun Syria masu Rajin demokradiyya cin mai yarjejeniya da gwamnatin Syria wacce ta dawo da sojojin Syria a yankin arewa maso gabashin kasar a karo na farko cikin shekaru ciki har da ranar Litinin din da suka isa garin Manbij. Trump ya yi magana jiya Litinin da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da General Mazlum Kobani shugaban kurdawan SDF da Amurka ta dogara da su don su yakawa masu ikirarin Islama a Syria. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da Turai Fiona Hill ta shaida a jiya Litinin cewa tana matukar nuna adawa da koran tsohon jakadiyar Ukraine wato Marik Yanovochik kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro na kasa John Bolton ne ya umurci Hill da ta nuna damuwa game da yunkurin matsin lambar ga Ukraine da lauyoyin gwamnatin Trump. Hill ta yi bayanin nata ne a sirrance amma manema labarai kamar Associated Press, New York Times da Washington Post sun bada cikakkun bayanai inda suka ambaci mutanen da suka san shaidar dinta. Har zuwa Yuli lokacin da ta bar fadar White House, Hill ta ce Hill ce babbar director a harkokin Turai da Rasha kan committee tsaro na ƙasa na gwamnatin Trump tare da sanin tushen aiwatar da al'amuran ƙasashen waje na Amurka. Lawyer ta Lee Walensky ta ce committee lekin asiri na majalisar wakilai sun buƙaci ta gurfana kuma tana shirin amsa tambayoyin ƴan majalisar dokoki. A makon da ya gabata, Yovanovitch jami'ar diplomasiya ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa ƴan majalisa cewa Trump ya yi watsi da ita, cewa maganganun na da marasa tushe ne kuma ƙarya ne. Bayan lawyer Trump, tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ya musanta maganar ta a Kiev. Dubban masu zanga-zanga a yankin Catalonia sun hawo kan tituna tare da rufe filin jirgin saman Barcelona a jiya Litinin, bayan da kotun kolin Spain ta yanke wa shugabannin ƴan aware hukuncin zaman gidan yari mai tsawo saboda yunkurin su na ayyana ƴancin kai daga Spain a shekarar 2017. Masu zanga-zangar sun toshe kofar shiga jirgin saman El Prat na yankin, abinda ya janyo inda ƴan sandan kwantar da tarzoma suka hau kansu da kulakulai. Jami'an kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga guda 37 sun samu raunuka a rikicin da aka yi a tashar jirgin sama, sannan aka soke aƙalla zirga-zirgar jirage 108 a cewar jami'an filin tashin jirgin. Wasu 'yan siyasan Catalan da muka zaba a cikin su za su yi abin da suke so su yi, kuma sun je kurkuku don son ranmu zaɓin demokradiyya da siyasa na son gudanar da zaɓe. Saboda haka an yanke musu hukuncin ɗaurin kurkuku, ta da hukuncin da ya ba su dace da bai dace ba, a cikin hukuncin da za ta kunyata kowa da duk wata ma'anar demokradiyya. An ɗaure shugabannin Catalan tara bisa laifin tayar da zaune tsaye, yayin da wasu ukun kuma aka yanke musu hukuncin rashin biyayya, kuma ba a ba su hukuncin ɗaurin kurkuku ba. Dukkan su an wanke su daga wannan mummunar laifukan tawaye. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Sau a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Tun bayan gabatar da kasafin kuɗin baɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ga majalisun ƙasar, kasafin ya ja hankalin wasu 'yan ƙasar ganin yadda aka sake saka kuɗin tallafi na matatan mai, ko kuma a ce kuɗin tallafin mai da ake kira subsidy, wanda da dama 'yan Najeriya ya ja hankalinsu. Don ganin ya wannan kasafin zai kasance, ko kuma mai wannan sawan yake nufi, mun samu zantawa da Alhaji Yusha'u Aliyu, wanda ya muna ƙarin haske dangane da wannan kasafin kuɗin.
Wato abinda mai ke nufi wato shi ne cewa za su ci gaba da kuɗaɗen da ya kamata a yi amfani da su wajen gina ƙasa, har yanzu ana amfani da su wajen biyan subsidy, wanda kuma subsidy ɗin nan ana biyan wasu kamfanoni ne, sannan kuma yawan kuɗaɗen da ake kashewa na subsidy ɗin, wanda a tunaninmu a irin alƙawarin da gwamnati ta yi, muna tunanin za a yi amfani da su ne a gyara refinery wanda za a rinƙa samar da mai a cikin ƙasa. To wannan bai sa kuɗaɗen da za a yi yawancin ayyuka da su da ya shafi ne da kullum kamar yadda ba a kai tunani ba zai yi ba. To kaga abin da zai zo a wajen talaka kenan, ita kuma gwamnati za ta taka za ta ta fama da wannan ɗawainiya na subsidy da kuma ɗawainiya wanda ya shafi gyara su matatun man fetur ɗin.
Alhaji Yusha'u, ganin cewar ita a jawabin na ita minista ta yi korafi, ko kuma a ce ta yi bayani akan cewar wannan subsidy in 1,450,000,000 da suka ware za a yi amfani da su ne wajen ainihin gyaran ita ma'aikatar mai NNPC kenan, baya ga kuɗaɗe da ma'aikatar take da shi take ainihin gabatar da ayyukanta na yau da kullum, wannan kuma kuɗin za su ƙara zuwa gare ta ne don su ci gaba kuma da ayyukan da ya kamata a ce wa'incan kuɗaɗen sun yi, kuma ana amfani da su da wasu kuɗi kuma a yi da su?
Wato wannan jawabi ne wanda gwamnati za ta samar, amma mu a iya tunaninmu tun da aka fara ba da tallafin man fetur tun ginin 1971 har zuwa yau, ana biya ne domin a biya abin da ake ce ma bridging cost, wato kudaden jigilan man fetur da yanda zai sa a kasan a rinka sayan man fetur akai a farashi guda daya. Sai kuma kaga shi wannan tsari a lokacin da shi shugaba Buhari ya ce zai dauke wannan tallafi, sai kaga an cire tallafin kuma an tsara farashin man a gida domin a inda wannan kudade za su koma hannun gwamnati kenan. In sun koma hannun gwamnati za a yi amfani da shi irin wannan irin waɗannan aikace-aikace. To amma daga baya naira ba ta ce naira ɗari sai a kan dala ɗaya ba, amma yanzu kaga an yi tafasin kuɗi a kan dala 300 da 500, wanda kuma a kasuwan bayan ta ana samun shi 350, wani wajen lokaci ma 361 ana samun shi a kasuwa haka. To wannan bayanai din na ci gaba da tsanar bikin kasa UNLPC da majalisu ai a kwanakin ba shagon farko na shugaba Buhari ai yan majalisu sun yi kira saboda a lokacin an yi kokarin a kara farashin man fetur wanda aka cire rairayin haka a kara shi ya wuce ma 145, saboda masu kawo man fetur din sun yi korafin cewa a wancan lokaci ba wannan farashi na dala ba zai ba su kawo mai su kuma sai a farashin da ake ciki ba, wanda a wannan lokaci abin da ya dawo da maganar kuɗin tallafi kenan. To amma a yanzu bayanin da kake yi sai dai hukumar kuɗi da ta ci gaba da bayanin abin da take nufi, sannan kuma mu ƴan kasa da diddigin abin mu tabbatar da cewa irin waɗannan abubuwan aka ciki a cikin tattalin arziki domin a tsara tattalin arzikin kasa.
Alhaji Yusuf Aliyu kenan, wani masanin tattalin arzikin kasa. Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyun siyasa ke wayar da kan jama'a akan muhimmancin katin zaɓe na zamani wanda za a fara amfani da shi karo na farko a jamhuriyar ta Nijar a zaɓen gama gari mai zuwa. Sulaimuni Barma ya haɗa mana rahoto akan hakan.
Sanin muhimmancin ƙuri'un matasa a kowane irin zaɓe ya sa jam'iyyar PNDS tarayya shirya taron faɗakarwa ga matasanta da nufin ganar da su muhimmancin yin rajistar zaɓe, kasancewar ta hanya ɗaya tilo da ke bada damar samun katin zaɓe, musamman a wannan lokaci da jamhuriyar Nijar a karon farko ta ƙuduri aniyar gudanar da zaɓe ta hanyar amfani da kati mai hoto da zanen yatsu da nufin rigakafin magudin zaɓe. Muhammadu Sahanin shine mataimakin magatakarin kungiyar matasan tarayya na ƙasa, wato OGT.
Kun san ƙasar mu za ta tahi zaɓuɓɓuka nan da ɗan lokaci kaɗan, har da shekara guda, kuma wannan zaɓen sai ya zamanto za a yi kari na farko abinda ake ce ma irin zaɓe irin na zamani, yani cewa da biometric. Wannan mahawara ta tattauna sosai, ta ba da haske bisa kai ga yadda ake wannan tsare-tsare na abin zaɓe a wannan karin na farko. Jam'iyyar ita ce jam'iyyar ta farko wanda ta fara tun da aka kawo tafarki na demokradiyya, ta fara kawo abin da ake cema a Faransanci program, tsarin ayyuka wanda jam'iyyar take zuwa da shi wajen al'umma, yani al'umma ta ɗauki jagora bisa kai ga wannan tsare-tsaren.
Taron wanda aka shafe kwanaki biyu ana gudanarwa ya tattara ɗaruruwan matasa daga jihohin Nijar, waɗanda a ƙarshe ke da alhakin isar da irin wannan saƙo ga takwarorinsu na yankunan karkara. In ji Bashir Alhaji Muhammadu, matashin ɗan siyasa na jam'iyyar PNDS.
In babu rajista babu zaɓe, kenan don haka za mu ɗauki matakin ne insha Allah ta ɓangaren mu matasa, nan mu wayar da matasa na su yi ƙoƙarin su ga cewa kowa ya tabbata cewa rubuta sunan shi bisa wannan kundin na zaɓe. Duk ƙoƙarin da ya kamata mu kawo insha Allah za mu yi ƙoƙari ta wannan fannin mu ga cewa abokanmu dukansu ya zan sunayensu na bisa wannan a gangar rajista na zaɓe insha Allah lokaci.
A ɗaya ɓangare zaman ƙungiyar matasan na OGT wanne ya gai to masana a fannin makamashi da kimiyya ya tantauna akan muhimmancin ilimi da batun samar da wadatar makamashi a matsayin wata hanyar ciyar da ƙasa gaba.
Yau abinda wanda ke bambanta ƙasashe abu biyu ne, ilimi da wutar lantarki. Su na cikin mizani mai yauni sosai wanda ake auna ci gaban ƙasa. Don dalilin haka ne mu a matasanmu na PNDS tarayya muka maida ƙaimi bisa duk abubuwa wanda muke gani yana da alaƙa bisa kai ga yadda al'ummar mu za ta ci gaba, saboda matasa su ne rayuwa al'umma na gobe.
Wannan shine karo na biyu da uwar jam'iyyar PNDS ke shirya irin wannan taro domin wayar da kan matasa a game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na manyan gobe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Sule Mummuni Barma. Daga batun zaɓe sai na kiwon lafiya. Cibiyar kula da cututtuka a Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin wanke hannaye. Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja ta samu zantawa da mataimakin director a hukumar Dr. Fatima Sale inda ta yi bayanin muhimmancin wanke hannaye.
To wannan rana dai ta 15 ga watan October. Rana ce ta musamman wacce aka kebe domin fadakar da al'ummar duniya game da muhimmancin wanke hannu. Taken wannan shekara ma shine tsaftace hannu dan duka, wato tsaftace hannu dan amfanin mu duka. Kuma rana ce wacce take mu a santan mu muna kokarin fadakar da al'umma kamar yadda na fada ta kafafen yada labarai na gargajiya da na yanar gizo. Muna nuna ma al'umman Najeriya muhimmancin wanke hannu. Kuma ya kamata a ce ya dace a ce kowace makaranta, asibiti da ofisoshi da wuraren cin abinci da masana'antu a tabbata akwai ababen wanke hannu, ma'ana ruwa da sabulu, wacce ita ce hanya ce wacce take hana yaduwar cututtuka da za ta iya kawo rashin lafiya da kuma rasa rayuka ma al'umma, musamman ananan yara, don ainihin ciwon zawo misali yana saurin ainihin nakasa yara. So kuma wanke hannu yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauki da zai hana wannan faruwar wannan zawo da zai iya nakasa su har ma ya sa su rasa rayuwarsu da sauran al'umma gaba daya. Sannan yana da kyau a cikin abin da muke faɗa ma jama'a shine a tsaftace hannu da ruwa da sabulu kamar yadda na faɗa. Ina jaddada ta ne saboda ita ce mafi a'ala na kawar da waɗannan cututtuka. Akwai matakai biyar da ya kamata a bi wajen wanke hannu. Waɗannan matakai na farko shine a samu ruwa masu tsafta, ruwa wanda yake gudana, ruwa masu gudu, ba wanda ruwa aka aje a kwano ko a wani bokiti wuri ɗaya ba, a'a ya kasance ruwa masu tsafta ne kuma yana gudana. A jika hannu da sabulu a mummurza ko ina, a tantance ko ina cikin hannu da bayan hannu da tsakanin yatsu, a tabbatar sabulun yayi kumfa. An aka wanke da kyau a daure hannu, sannan a busar da hannu da ainihin tsataccen kyalle haka ko tissue paper ko kuma a'a in babu wa'annan makamatin kawai ana iya busar da hannu ta iska, wato bushewar iska kenan. Wa'annan matakan su ne biyar, kuma yana da muhimmanci sosai. In aka bi haka yana kashe kwayoyin cuta. Sannan kuma akwai lokutan da ya kamata mu kiyaye na wanke hannu. Ya zama na kowane lokaci akai-akai a cikin yini muna wanke hannu. In mace ce ko wani yana alaka da dafa abinci, a wanke hannu kafin a dafa abinci. Ana cikin dafa abincin ma, sarrafa abincin da za a ci ana wanke hannu. Bayan an gama sarrafa abinci a wanke hannu. In an zo cin abinci kafin a ci abinci a wanke hannu. Bayan cin abinci a wanke hannu. In mutum ya shiga bayi, in ya fito ya wanke hannu. In ya wanke ma yara bayan gida misali, a wanke hannu. In aka yi amfani da share gida, aka tsaftace wuri, to ya kamata in an gama wannan duk a wanke hannu. So waɗannan lokutan yana da kyau mu kula muna wanke hannu, saboda ya zamana kwayar cutar da muka samu wurin wannan ayyukan da muka yi, ya kamata mun sa ruwa da sabulu muka wanke wannan kwayar cutar, ba za su samu su yadu ba da za su cutar da mu.
Yaya kuke sa ido ku tabbatar da cewa irin wannan fadakarwar da kuke yi na samun karbuwa?
Mataki dai na daya, muna da ainihin fahimta da jihohi. Aikinmu ya umarci cewa muna alaka ne da jihohi. To a jihohin ma muna alaka da al'ummomi da ke jihohi. Ainihin cibiyar tamu akwai sashe wacce take da mutane musamman waɗanda ake ce musu risk communicators, wato mutane ne waɗanda suke sun yi fice wajen yada sakonni na wayar da kan jama'a game da yaduwar cututtuka da kuma yadda mutane za su bi su kare kansu daga waɗannan cututtuka.
To masu sauraro, sai a gafarci mu da karshen wannan rahoto. A gaida wannan kuma a gaida kuma Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za mu duba matsayin noma da kiwo ne a cikin shekaru 59 na samun yancin kan Najeriya daga Turawan Ingila.
Sannan cigaba kuma wani da aka samu daga baya-bayan nan. Yau an wayi gari wannan shugabanci na Jalal Muhammadu Buhari ya sa an je an ba manoma bashi suna noman shinkafa a ƙasar nan.
Mu dai makiyaya a wata bangare ta ƙasar nan musamman bangaren arewa babu ci gaba sai dai koma baya.
Sannan za ku ji korafin wani manomin shinkafa akan shirin nan na tallafa wa manoman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi a baya.
Gwamnatin tarayya ta yi kokari wajen tallafa ma al'umma don su samu abin da ya kamata a taimaki talaka ya san yayi gwamnatin talakawa. To amma babban abin takeicin sai aka samu wasu daga cikin jagorori suna rubda ciki da tutukiyoyin al'umma.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a ranar 1 ga wannan wata na Oktoba ne aka gudanar da bukukuwan cika shekaru 59 da samun yancin kan Najeriya daga Turawa mulkin mallaka na kasar Burtaniya. Noma da kiyo dai sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen bunkasa tattalin arzikin Najeriya a baya. Hasali ma da kudaden noman gyada da auduga da ake nomawa a yankin Najeriya aka samar da batatun mai da Najeriya rike tunkaho da shi a yanzu. To akan haka ne shirin noma na wannan mako ya ji ta bakin masana harkar noma da kiyon domin jin irin cigaban da aka samu a cikin waɗannan shekaru da Najeriya ta kwashe a cikin yanayi na yanci. Da farko dai ga masanin aikin noma a Najeriya Abdul Kadir Shehu na Funtuwa.
Cigaban da aka samu an samu cigaba da yawa dan ba zan manta ba a shekarun baya suka wuce Allah ji dan turakin zazu Aminu Tijani yake cewa a da takin nan ba a san takin ma an kawo manomi taki baya so gare je nemi kashin dabbobi da wayansu shara je kai. Haka aka dinga jawo ra'ayin manoma ana ba su taki kyauta tun ba sa so ka suka zo suna ansa suka na amfana shi kadan sai gashi an waye gari noman ma ba ta yiwa kuma nan kuma sai da taki ya bi ko ina haka wani cigaba da aka samu kenan. Sannan cigaba kuma wani da aka samu daga baya-bayan nan yau an waye gari wannan shugabanci na Jenerali Muhammadu Buhari ya sa an je an ba manoma bashi suna noman shinkafa a kasar nan. Kuma wani abu da ba taɓa yi ba tun daga wannan shekara 59 nan kulle iyaka koko boda da wasu ƙasashe kulle wannan boda da aka yi ya sa yanzu manoma amfanin gonar su zai amfani za su samu amfanin gona za su sai da kayan amfanin gonar su samu kuɗi samu a gagarumin shi tun da shekarun da ake fito ake shigowa mana da shi yanzu nan bayan shekara 10 a Italy ko a wani ƙasa ake kawo mana yanzu an daina yanzu na gida muke ci ni yanzu ma nan kwakwati da na wuce yanzu naji ana surfawa ana gyarawa kai zaka ga yanda ake gyara baka kace.
Amma idan aka lura da yadda da ake samun irin dalar gyada da kuma yadda ake sarrafa auduga ga floti na auduga yanzu kusan arewacin Najeriya da zaka samu irin wannan ba mu san inda abubuwan suka tsaya ba duk da wannan kana ga kaman ci gaba din da an same shi.
Eh to a yanzu ina da kuke ga muka yanzu an faro abin kenan a wannan gwamnatin na Jenerali Muhammadu Buhari ya faro tun yanzu an fara shinkafa da lange dan ma da aurugan dawa zai tunda za a zo a ba su rance su je su yi noman kuma a dawo ne kasan za a yi da lange dan da aurugan haka za a dawo kuma nan insha Allah in mutane ba su sa son zuciya a ciki ba.
To a bangaren kiyo ma ga mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Yusuf Boso.
Mu dai makiyaya wata bangare ta kasar na musamman bangaren arewa babu ci gaba sai dai koma baya saboda shekarun da suka gabata kamar ba mu sa 20 baya ai Fulani na kiwo ko saki shanun su suka yi in ba dai ana tsoron gona ba za su je su yi kiwo su dawo da kansu amma a yanzu kana bi shanun ma za a kwace su saboda haka ina ci gaba a wurin babu. Sannan shekarun baya ga da su suka kiwo nan ko ina shanu ba su kai sha biyu na rana suna ci abinci amma yanzu duk an feje gonakin an kace gonakin saboda haka daji duk an kare wani ma bai iya noma amma zai dauki feci ya feci duk tsaunuka. To saboda haka mu makiyaya a arewa
shi maganin haki kenan
magani haki
kuma yana cutar da dabbobi
da kasan ma sai a zo a ce an shuka wani lokaci ma ba shuka za a yi ba sai dai a kace kasa saboda haka mu makiyaya a arewacin kasan ga banda masifa ba abinda muke gani a wasu musamman jihohin Zamfara Katsina Kaduna da wani bangare na Taraba saboda haka abinda mu zamu ce an samu ci gaba a bangaren noma wannan tabbas amma a bangaren kiwo babu ci gaba sai dai koma baya. Muna fatan nan gaba idan gwamnati ta fito da ainihin ba da makiyaya da tsugudar da makiyaya to kila a samu ci gaba
to na fahimce ka da akwai labi burtali inda dabbobi ke bi akwai daji amma yanzu babu
ai ma ba burtali ba kawai burtali ai hanya ce da canu da akwai makiyaya inda canu suke kiyo dazuzuka ga su nan yanda ake tar daji saboda namun daji game za akwai dazuzukan da ba a noma ciki sai kiyo kawai da su nan tafiya to amma yanzu mutane mun sani su yawa su tukin oba ko ina sannan gwamnati ta yi sakaci inda tura suka fitar da alamun burtula daga arewa har zuwa kudu yamma da gabas sun bari an kace
ba ta tura amma suka yi wannan tsari
ga su suka yi alamun mulkin mallaka sun san wannan abubuwa yana zuwa
to yanzu fannin mu bi manomin shinkafa a Najeriya Shamsu Umar mai Fulani Funtuwa domin jin bayanin da yayi ma Zaharaddini Sani Funtuwa akan shirin nan na tallafawa manoman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi
eh babban magana da zan yi akan noma ne na shinkafa wanda ake kira refan gwamnatin tarayya ta yi kokari wajen tallafa ma al'umma don su samu abin da ya kamata a taimake talaka ya san yayi gwamnatin talakawa to amma babban abin takeicin sai aka samu wasu daga cikin jagorori suna rubda ciki da tsukiyoyin al'umma abin bai kaiwa hannun al'umma kaga kamar wannan refan zan iya cewa mutane tsararru aka ba su suka kasafta kayan su talaka ma bai san an yi ba kuma bayan talaka sun kashe kuɗi da an shi kuɗin fam kaza da kuɗin ƙarya da sauransu sun arzuta kansu so shine ni yanzu abin da nake gani shawara ce zan ba gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya mun san kokarin da take to kokarin da ya kamata ta yi in dai har tana son abin yayi yadda ya kamata shekara mai zuwa Allah ya kai mutun da wannan an ga an gama an kare shawara da zan ba gwamnatin tarayya shine in har an yadda an tantance za a ba mutum rancen kudin noman nan ko kayan noma ko kuma tallafi na noma ko rancen to in an tura sai zanka CBN ta tantance ka ta aminta za ta iya baka to CBN kawai ta tura maka kudi ka je ka siya a inganta kamfanonin mu ka
to shi wannan bankin Najeriya kana ga yana tura mutane kudi kai tsaye ne ba ta bankunan kasuwanci ba
to ko da gwamnatin tarayya bankin tarayya gwamnatin tarayya ba zai tura ba ayi amfani da kamfanonin bankunan yan kasuwa a tura kada dai ya kasance wani ya shiga tsakani shiga tsakanin shi ke haifar da matsala
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma Zaharaddini Sani Funtuwa da ya ba da gudunmuwa a shirin Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
To a gaida sarkin noma Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga wasu sakon da kuke aiko mana ta hanyar sakon email
A yau sakon mu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fana yace Assalamu alaikum VOA Hausa Gaskiya hukumar kare haƙƙin bil'adama wato Amnesty International ta dauki matakan gaggawa ga irin waɗannan gidaje da ake samu a jihohin Najeriya da sunan wuraren horo tun ba su yi wa yara illa ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Baffa Chaledi yace hakika ba ma goyen bayan yajin aiki da kungiyar kwadago suke shirin yi. Daga nan sai sakon da ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura yace Assalamu alaikum VOA Hausa muna jinjinawa hukumar jami'an yan sandan Najeriya reshen jihar Kano kan ceto yara kanana da aka sace da fatan mahukunta za su bayar da lambar yabo ga kwamishinan yan sandan jihar Kano sai kuma sakon mu na karshe wanda ya fito daga Usman Shitu Mahuta yace kasar Turkiya ya kamata ki yi karatun tanasu dangane da harharen da kike kaima Kurdawa a gabashin kasar da ke da iyaka da Syria don gudun sake bullowar wata sabuwar masifa wacce ta fi ta kungiyar IS to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku da ra'ayoyin ku godiya muke yi ku huta lafiya
to a gaida Bintairo da wasiku masu rare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
An tuhumi dan sandan Texas da ya harbe wata mata bakar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean yan awanni kadan bayan da yayi murabas daga rundunar yan sanda ta Fort Worth jiya Litinin.
To ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku za ku ji mu dauke da wani shiri a yau ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku wai ta ya kulle bakin iyakokin Najeriya zai inganta rayuwar talaka shi muke so ku bugo ku bayyana muna yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai wanda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Mr. Sidrak ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a zanna dan sauraron shirin yau da gobe.